abonner sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Bakiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 12 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
Baba, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargadi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta iya kawowa ƙarshe. Sarki Abdullah na biyu na kasar Jordan ya ziyarci fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata, inda shugaba Donald Trump ya sake jaddada bukatar sa ta cewa kasar ta Jordan ta tsugunar da Palestinawa na dindindin. Sannan mutane kusan 100 ne aka kashe kuma wasu 60 suka jikkata lokacin da yan kungiyar ta'addanci ta ISIS suka kai wani mummunan hari a yankin Puntland na Somalia.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shirin koran baki da hukumomin Amurka ke yi ya fara haifar da fargaba ga masu izinin zaman kasar.
Wasu da al'amarin dawowarsu ya kama, aka tsayar da su, aka karbi passport ɗinsu saboda ba su karbi visa da za su fita kasar ba. Wannan ita ce take kwararriya a kan sanin wannan a wannan lokaci, ta ce ba za ta iya ba da wannan amsar ba, ita ma sai ta ce ta kama ta ƙara bincike a kai.
A shirin za ku kuma ji cewa masana kimiyya a nan Amurka sun fara bayyana damuwa akan bullon cutar murar tsuntsaye za ta haifar da kwayar cutar da za ta shiga ɗan adam. Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk Sanyinna, wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa da shugaban kwamitin majalisar wakilai akan ilimin jami'a Abubakar Hassan Kulata akan zargin cin hanci a majalisa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargadi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta kawo ƙarshe kuma za a koma yaƙi gadan-gadan, muddin dai ba a saki ƙarin mutanen da kungiyar mayakan ke rike da su zuwa ranar Asabar ba. Rundunar soji za ta koma yaƙi mai tsanani har sai an yi galaba kan Hamas, inji Netanyahu a wani faifan bidiyo jiya Talata. Tunda farko, shugaban Amurka Donald Trump ya bayar da shawarar a soke yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas idan ba a saki dukkan mutanen da ke tsare ba zuwa ranar Asabar. Trump ya yi waɗannan kalaman ranar Litinin bayan da Hamas ta zargi Isra'ila da saba yarjejeniyar tsagaita wutar kuma ta yi barazanar jinkirta sakin mutane uku waɗanda aka tsaya da cewa za a sake su ranar Asabar. A halin da ake ciki kuma, Sarki Abdullah na biyu ya ziyarci fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata, inda shugaba Donald Trump ya sake jaddada bukatar sa ta cewa kasar Jordan ta tsugunar da Palestinawa na dindindin kuma ta goyi bayan Amurka wajen daukar yankin Gaza, tsarin da Trump ya ce zai yi matukar fa'ida ga yankin gabas ta tsakiya. Za a ga ci gaba matuka, abinda Trump ya gaya ma sarkin Jordan kenan a gaban manema labarai a zauren Oval Office a gabanin ganawar tasu. Ya kara da cewa komai zai wakana, ba wani abu mai wuyar yi bane, za a samu kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya a karo na farko, sannan Palestinawa ko kuma mutanen da ke zaune a Gaza a halin yanzu za su zauna cikin yanayi mai kayatarwa, a wani wuri za su zauna lafiya lau. Sarki Abdullah dai da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi sun yi watsi da shirin na Trump na tsugunar da Palestinawan Gaza kimanin miliyan 1,900 a kasashe makwabta irin su Jordan da Masar da Amurka ta mallaki yankin. Mutane kusan 100 ne aka kashe kuma wasu har zuwa 60 suka jikkata lokacin da yan kungiyar ta'addanci ta ISIS suka kai wani mummunan hari kan sansanin soja na rundunar tsaro ta yankin Puntland na Somalia, inji jami'ai jiya Talata. sojojin Puntland a kalla 27 da yan ta'adda fiye da 70 ne aka kashe a kazamin yakin da aka yi a yankin Togga Jassel na tsaunukan Kalmiskat yankin Bari na Puntland inji jami'an tsaro na Puntland ga muryar Amurka a cikin wata hira da aka yi jiya talata da sashin Somaliyanci na muryar Amurka mai magana da yawun sashin ayyukan tsaro na Puntland Janar Mahmud Muhammad Ahmad wanda aka fi sani da Farshigo ya ce yan ta'addan sun kai hare-haren kunar bakin wake a sansanin sojin da daren Litinin
anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan yayin da hukumomin fice da shige a nan Amurka ke ci gaba da kabe da kuma maida baki da basu da takardar zama zuwa kasashen su wasu dake da takardun zama sun fara bayyana fargaba bisa wani mataki da hukumomi suka dauka akan wasu masu takardar zaman kasa wanda aka hana su shigowa kasar duk da suna rike da passport din Amurka Ibrahim Garba tsohon jami'in yan sandan New York ya halarci wani taro da hukumomin New York suka shirya domin wayar da jama'a a jagorancin shugabar gundumar Bronze Vanessa Gibson ga dai karin haske daga Malam Ibrahim Garba
idan suka ce eh mun zo ne domin muna da takarda na hurmi domin mu bincike wane sai su ce to ina takardar da alkali ya baku da ya nuna kuna da izini domin ku aiwatar da wannan aikin idan suka ce gashi nan kun suka tura ma takardar takardar tana da wasu alamu wannan alamun shi ne aka yi magana a kansu sai ta tabbatar da watan sahihancin wannan takardar to wannan takardun da makamantansu suka ce za su turo mana daga baya mu da muke al'amari da mutane wanda muna shiri idan an gama turo mana su mu za mu zo cikin community kamar yadda aka saba irin ranar Juma'a bayan sanin Juma'a mutare al'umma domin musu bayanin irin sa saboda yanayin
to ya batun wadanda aka ce suna rike da takardar izinin zama ko kuma suna rike da wato passport kenan sun fita America amma sun kasa shigowa saboda wasu dalilai shin an taba wannan batun
to a cikin dai wannan zaman dai har ila yau aka yi magana akan fice da shige da ake ta tantama a cewa bakin ma da yake suna da hurumi su shigo a dusa sahihin hanya da suka bi suka karbi umarni na shigowa da gari kuma su yan kasa ne akwai wata kasar ko kuma wasu da al'amarin dawowarsu ya kama aka tsaye da su aka karbi passport din su saboda ba su karbi visa da za su fita kasar ba to a wannan wanda ita ce take kwararriya akan sanin wannan a wannan lokaci tace ba za ta iya bada wannan amsan ba ita ma sai ta ce ta kamata ƙara bincike akai amma dai a takaicin takaitawa
na'am
maganganun da aka yi yanda idan a hanya suka tare kai za ka ce musu wanda za ka bi su kuma ba za ka bada amsa ba za ka ce kana amfani da tsarin kundin mulkin kasa na shashi kaza akan haka ba za ka yi magana ba to irin waɗannan abubuwan ne suka tafakarwa saboda su da kansu sun tabbatar wannan abin ya zo ne ya wanzu amma kuma duk da haka akwai hanyar ba da kariya duk kada mutane su zara da razana
to bari wato abinda mutane suka dan tsorata ka san waɗanda suka shigo kasar nan ba dadewa ba sun samu dan takardar aiki wanda ke nuna suna da kamar batun suna kotu ba a gama cin maganar su ba to irin waɗannan mutane gaskiya sun tsorace har ya kai wasu ga rashin zuwa aiki to irin wannan mutane menene abin da aka faɗa a kansu shin wannan kame da bai da mutane a kasashen su ya shafi ma irin waɗannan mutane ko dai a kamar yadda ake faɗa masu laifi kawai ake auna su a wannan kame
a ne baba a wannan bayanin da aka yi an nuna cewa ko da a ce kana cikin al'amarin jira ne tsakaninka da kotu domin ta wanzar ga ka'idojinka sun tabbata ana sun nuna a wannan zaman da aka yi kake yawo da takardarka don ko an je kotu da kai za a baka alkali wanda yake kare mutanen gari mutanen gari kuma alhali kana cikin gari kai ma wannan alfarmar za ta shafe ka to in dai har takardinka na yadda da cewa kana cikin bin tsari da kuma jira ne sun nuna ka zama mai rike takardunka ko kai dan gari ne ma da kake gani za a iya hawa zargi zai iya hawa kanka saboda za a iya bata ma lokaci in an zo irin wannan kaman amma wuce ku gaba ɗaya sai an je an bude kai cikin tsarin da bai kamata a ce ka tsinta kanka ba sai suke fadakarwa cewa ka kasance kana rike da takardunka
Malam Ibrahim Garba kenan tsohon jami'in ɗan sandan New York ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram yanzu ko ga Ibrahim da cigaban labaran duniya
Baba, jamhuriyar Niger za ta gudanar da wani taron ƙasa domin shata jadawalin tsarinta na komawa kan tafarkin siyasa wanda aka dade ana jiran sa bayan juyin mulkin watan Yulin shekara ta 2023 wanda ya kawar da shugaba Muhammad Bazoum daga kan mulki. Shugaban mulkin sojin General Abdulrahman Tchiani ya ce za a yi tafiya da kowa a tattaunawar wanda za ta tsara abubuwan da gwamnati za ta fi baiwa muhimmanci da kuma tsara jadawalin sauyin mulki kamar dai yadda Timothy Obizu ya hada mana rahoton daga Abuja Malam Ibrahim Faruk coordinator shirye-shiryen sashen Africa na kungiyar Yaga Africa ya ce wannan taron wata kikkiawar hanya ce aka dauka
signals the beginning of a timeline for a transition to a democratic
wannan na nuna alamar farkon jadawalin komawa ga tsarin gwamnati da ake zaba a demokradiyyance a jamhuriyar ta Niger ina ganin abinda yasa hakan ke da muhimmanci shine tasirin kwanciyar hankali a demokradiyyance na da wasu hanyoyin yaduwa a Afirka ta yamma mun ga yadda idan aka yi juyin mulki ko yunkurin yi a wasu daga cikin waɗannan ƙasashen al'amarin kan da yankin to amma baya ga komawa kan turbar demokradiyya kawai dole al'amarin ya zo da alƙawarin kawo irin ci gaban da ke tattare da tsarin demokradiyyar a ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin dakatarwa da kuma yin nazari kan wata doka wadda ta gindaya sharadin harkar kasuwancin Amurka a kasashen waje a tsawon shekaru 50 yana mai zargin cewa tsauraran matakan kauce ma bayar da cin hanci da rashawa ga jami'an kasashen waje da aka gindaya ma Amurkawa na hana kasuwancin Amurka gogayya a kasuwannin duniya jinkirta dokar zai haifar da ƙarin harkokin kasuwanci ga Amurka a cewar Trump yayin da ya sanya hannu a ranar Litini kan umarnin sanya ma'aikatar shari'a ta dakatar da jerin binciken da take yi sannan ta yi nazarin dokar hana aikata rashin gaskiya a kasuwanci a kasashen waje ta shekara ta 1977 na tsawon watanni 6 masu zuwa
Gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla sabuwar kullar kwayoyin cutar murar tsuntsaye ta H5N1 da kuma yadda take rikidewa ta fara haifar da damuwa tsakanin masana ilimin kimiyya cewa kwayar cutar za ta iya yaduwa tsakanin dan adam da kuma haddasa wata sabuwar annoba. Suma manoma sun nuna damuwarsu akan irin illar da lamarin zai yi wa rayuwarsu. Ga dai Maryam Dauda da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Veronica Balderas Iglesia.
Judge Tawelega shi ne mai gonar Pleasant Vale da ke garin Delapin a jihar Virginia yamma da birnin Washington. Ya sauya salon sana'arsa saboda marar tsuntsaye ta H5N1 wacce ta haddasa ba ma kawai mace-macen tsuntsaye mafi yawa da aka gani a Amurka ba tun daga shekarar 2022 ta kuma janyo karuwar farashin kwai a fadin kasar.
We here on this farm have not expanded our chickens over the last year or
two. Mu a wannan gonar ba mu ƙara yawan kajinmu ba a cikin shekaru biyu da suka wuce saboda fargaban kada mu kawo kajin da ke dauke da cutar ba tare da mun sani ba. Ta wani ga memba ne a hukumar kula da dabbobi da albarkatun ƙasa a jihar Virginia ya kuma nuna damuwa akan hadarin da marar tsuntsayen ka iya yi wa aladunsa da kuma shanu da 'yan maraƙa kusan 100 da ya mallaka. Idan har cutar za ta kai ga hatta shanu za su kamu da rashin lafiya ko ma naman su zai zama da illa tunda waɗannan shanun da ake kiwatawa don ci ne ta yadda ba za a iya saida naman ba to hakan zai sa mu daina sana'ar A ƙarshen watan Maris ɗin shekarar da ta gabata ne aka fara samun rahoton murar tsuntsaye a tsakanin shanun da ake kiwo. Hukumar sa ido kan cututtuka ta CDC ta ce har yanzu hadarin ga lafiyar dabbobi bai da yawa sosai, inda aka samu mutane 67 kacal da aka tabbatar sun kamu da cutar daga dabbobi, haka kuma mutum ɗaya ya mutu. Amma yadda kwayoyin cutar ke yawan canzawa ya sa wasu masana kimiyya bayyana damuwa.
If there are changes that make it more possible for the virus to transmit,
idan aka samu sauye-sauyen da za su iya sa kwayar cutar ta yaɗu daga wani zuwa wani mutum, wanda ya zuwa yanzu dai ba mu ga hakan ba, wannan zai iya zama babban kalubale dangane da matakin da za mu ɗauka ta fannin kare lafiyar jama'a. Kuma wannan ne dalilin da ya sa muke tunanin ta yiwu cutar ta zama annoba. Mutane za su iya rage hadarin kamuwa da cutar, a cewar Davis.
Avoiding contact with sick or dead wild animals is probably the most important thing to do.
Nisanta cuɗanya da dabba mara lafiya ko wadda ta mutu ta yiwu shi ne muhimmin abu ne. Mun san cewa tafasa madarar shanu da dafa nama da yadda ya kamata da kuma dafa kwai suna da tasiri wajen dakushe ƙarfin musamman kwayar cutar. An shawarci masu ajiye dabbobi a gida su sanya ido a kan sanarwar dakatar da saida gurbataccen abincin dabbobi da madarar shanu, kuma su nisanta dabbobinsu daga kusantar tsuntsayen dawa, yayin da yake sa ido a kan abubuwan da ke faruwa. Tawelija yana shirin ɗaukar mataki na gaba.
Typically, sometime a month or so from now, we would buy turkey poults.
Kamar yadda aka saba, nan da kimanin wata ɗaya, za mu sayi talatalan da za mu kiwata don mu sayar a lokacin bikin cika ciki na Thanksgiving. Ba na tunanin za mu yi haka a bana, saboda ina fargaban inda talatalan suka fito, kuma ko suna ɗauke da marar tsuntsayen. A halin yanzu ya ce zai ranka bibiyar shawarwarin masana ilimin kimiyya, kuma yana fatan cutar za ta wuce a lokaci guda, kuma yana sa ido sosai akan dabbobinsa.
Maryam Dauda kenan da fasarar rahoton wakiliyar muryar Amurka Veronica Belderas Iglesias. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Assalamu alaikum. A cikin shirin na makon jiya, mun so mu tattaunawa kan badakalar zargin kwamitocin Majalisar Dokokin Najeriya da neman shugabannin jami'o'in kasar da su ba da tushiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kowannen su kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin shekara ta 2025, wato miliyan 4 na kwamitin Majalisar Wakilai da kuma miliyan 4 ga kwamitin Majalisar Dattawa. Akan waɗannan zarge-zargen ne muka so mu tattaunawa da shugaban kwamitin Majalisar Wakilai kan ilimin jami'a, Abubakar Hassan Fulata, kafin lokaci ya mana haninsa. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau, wanda ake kira Mu'azu Gusau, da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau, ka ce ga takun zagar da kuke yi, amma bincike ya nuna cewa shi ya yi turjiya ne, ba kuma wannan karo ne ya fara turjiya ba, dama kun yi tsammanin zai yi turjiya, shi ya sa har kuka yi kokarin shi ta shiga hukumar.
Da farko ma tukuna, na ga maka mun je gaba ɗaya oversight, mun je ka'idar aikinmu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu, kuɗaɗen da aka ba su na bara ya suka yi amfani da su.
Ka ce ba ku je Gusau ba?
Shi Gusau an sa mun je, muna ga in kin tsaya waye,
amma ba ku je din ba.
Ta ai ba sai ba amma na ba sai kai ka fara tukuna ba a abin nan ba, ai sai mun rubuta shugaba ya amince da mu zo rana kaza, eh mun ai da ku zo, idan mun zo wa za mu gani ya ki zama. Na biyu muka kira shi Zaria, muka ce yazo ya samu mutum tunda baya so mu je daga duk alam, baya so mu je Gusau din, yazo ya samu a Zaria, jami'ar Amadu Bello Zaria, ya ki zuwa. na uku muke to shikenan idan baka san dariya ka zo ka same mu a Abuja ka zo ka kawo takardunka na yadda kai amfani da kudaden wancan ne shekara can yake zuwa amma da wanda kike zuwa binan muhimmin abin da kike son ga maka shine wanda ya gada wanda ya gada yanzu ne jin nake ina kurkuku ina abin nan kurkuku na kuje irin wannan din ba dakala da kudi
I don't know what I'm saying.
Ana cewa kuna bin wata hanya ta musamman don ganin cewa kun samu da ko kuma kun nemi waɗannan kuɗin ba tare da an sani ba ta hanyar yin amfani da wasu waɗanda ba su da wata kila alaka kai tsaye
su waye da faɗin su
suna amfani da asusun ajiyar su suna amfani da wasu sunaye na daban
to sai a faɗin su ai akwai kuma yin bincike kamar is ICBC EFCC sai a faɗin su su waye a ga kuma lokacin kawai da kana zagin kasuwa sai gashi ga yadda akai sai kamar hujja ba ka zo ka zo shikenan kana so dan kana so kai ka baka mutane so ka zo ka je ka sai ah gashi kai an nemi kudi a hannunka
to amma yanzu honorable wannan ba fa
amma mu muna da hujja ni idan zan yi magana zan ce wane kai sata kaza na je makarantar ka na same ka ka saci miliyan 1000 kaza da hujja ta
ah ai irin wannan shi aikin jarida ai kaga shi kuma wani abu ne daban wanda ba lalle ne sai a ambaci suna ba amma dai za a kawo maka korafi
idan abun yayi kotu ya dai
a shi wannan kuma dole a bayyana
yawa
to yanzu tunda haka din ne yanzu tunda an yi wannan zargin yanzu wani mataki kenan za ku dauka
mataki shine na farko dai a matsayin majalisa kuma ikon da tsarin mulki na Najeriya ba mu idan mun kira mutum ya ki zuwa na farko dai majalisa za ta yanke hukunci na daya wannan makarantu ɗin nan makarantu a hana su kasafin kuɗi dai kenan na biyu kafin a hana su majalisa ta iko ta sa inspector general da ƴan sanda ya kamo su ya kawo su majalisa kuma a ƙarƙashin dokar Legislative Privileges Act Privileges and Powers Act idan an kawo su bayan an gama abin nan da bai rika su koga kotu su amsa tambayar bijirewa majalisa in an same su da wani laifi daure shekara uku amma yanzu dai ba mu kai ga babun nan ba matsayin da zamu kai zamu abin nan shine mun kida su har sau uku sun ki zuwa saboda haka zamu ga wa kakakin majalisa ya bada warrant of arrest wato dokar kamu kamo mutum
na'am shine na farko ko ku dakatar da kasafin kuɗi saboda kasafin kuɗin ai ba su shugabannin zai shafa ba daukacin
idan an zo ai irin wani idan an zo ai ba dakatar da albashi na ma'aikata
na'am to su kuma ai karatun yara zai
ba dakatar da albashin ma'aikata
a ina nufin shi kuma karatun yara ai zai tsaya tun da dai babu kudaden tafiyar da karatu
akwai kuma kudaden da karatu za a biya albashi ai
okay
za a biya albashi albashi za a biya amma sauran kudade ya danganta ga hukuncin da ita kanta majalisar za ta dan gabatar ba'asi a gaban majalisar za a yi min gyara kuma za a iya amincewa da abin da muke abin da gabatar
to bari mu jingine ne
mu bugu da tsaya duk ba bugu da kari wasu daga cikin wani shugabanni a auditor general na Najeriya gaba daya
mai binciken kudi na
bincike gaba daya ya bincike su ya kawo mana rahoto cewar kudaden su su ba sarrafa kudaden su yadda ya kamata ba kuma an bukace su da su gawo wa gwamnati wasu kudade wasu wanda suke zuwa abin din wani bayani yana hannuna kuma zan gama ta ci a gaban majalisa kuma idan majalisa ta karba ya dangata hukuncin da za ta aiki ni ba ne na bane ni iyaka ta na gabatar da ba'asi cewar wa'annan makarantu daya biyu uku sun gaba sun samu matsala wajen sarrafa kudaden su saboda auditor general dama shi auditor general a tsarin aikin sa majalisa yake kawo rahoton sa ya kawo rahoton sa shi ba ni ne ba committee na bane ba wanda suke zargi bane auditor general ne bincin kudi ya kawo karan su ya kawo majalisa aka kawo hannuna na nemi su zo su yi bayani musu zuwa
saboda haka yaran gida da majalisa su gabatar da zo zaben majalisa ta yanke hukunci me za a yi da su waɗannan shugabannin jami'oi
idan muka aje maganan zargin da ku ake muku dan majalisa a gefe muka koma maganan mu ta farko cewa kai kanka ka amince cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban ilimi a Najeriya a matsayin ku na masu sa ido wato kuna da wani shiri ko kuma akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun yaki wannan mummunar ɗabi'a a bangaren ilimi musamman na jami'o'i
ai shikenan ai duk wanda aka same shi da babakire da handama da cin kuɗin jami'a ka gani na baka guda ɗaya ina kurku to na ila ka iya gamu fallasa wannan bayanai cewa uwa ne kaza ya ci kuɗi kaza ya danganta ga hukumar EFCC ko ICPC su gabatar da abin su kamo wanda ya ci wannan kuɗi su gabatar da shi a gaban hukuma a gaban kotu kuma in an same shi da laifi
to amma kana ganin wannan kokarin yana haifar da tsare da habbar da suka muku ne kyau
zai tsoratar ba zai dakatar da magaba ɗaya ba amma zai tsoratar
wataƙila menene kake ganin muku bangaren ilimi yanzu a Najeriya
da yadda Allah kaga da na zama shugaban wannan kwamiti da farko na zo na tarar an yi yajin aiki wata takwas saboda tsarin biyan albashi na jami'oi muka kai koke ga shugaban ƙasa a yi gyara akwai wani tsari na IPP a biyan albashi na bai ɗaya aka gwamutsa albashin jami'oi da kwalejojin ilimi da kuma politakas gaba an gwamutsa su da ma'aikata saboda ma'aikata na office saboda haka wannan ta sa wato jami'oi an hana su ɗaukan ma'aikata an hana su sukuni allowance na malamin jami'a idan aka sa shi a cikin wannan tsarin albashi sai computer ta dauke shi saboda
an gurbata tsarin
saboda haka muka yi koke mu ga wannan shugaban kasa koke mu dan Allah da annabi wannan ita ce ummul aba'isin rashin zaman lafiya a jami'oi shugaban kasa ba da amince aka cire yanzu wannan abin din aka cire malaman jami'oi da polytechnic da college of education daga aka sai zuwa tsarin wannan albashin mu sai aka samu wannan tsara na biyu aka kawo koke cewar shugaban ma'aikata ta Najeriya ita take ba da ticket ikon daukar malamai da jami'oi wannan wani sai ai ba abun da ya hada shugaban ma'aikata na Najeriya da ko daukar ma'aikata a jami'oi
masu taurari a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu a malamin bakon namu dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar Abubakar Hassan Funata sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC
da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargadi cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da Isra'ila ta cimma da Hamas za ta kawo ƙarshe kuma za a koma yaƙi gadan-gadan muddin dai ba a saki ƙarin mutanen da kungiyar mayakan ke rike da su zuwa ranar Asabar ba rundunar soji za ta koma yaƙi mai tsanani har sai an yi galaba kan Hamas inji Netanyahu a wani faifan bidiyo jiya Talata a halin da ake ciki kuma sarki Abdullah na biyu ya ziyarci fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata inda shugaba Donald Trump ya sake jaddada bukatarsa ta cewa kasar Jordan ta tsugunar da Palestinawa na dindindin kuma ta goyi bayan Amurka wajen daukar yankin Gaza tsarin da Trump ya ce zai yi matukar fa'ida ga yankin gabar ta tsakiya za a ga ci gaba matuka abinda Trump ya gaya ma sarkin Jordan kenan a gaban manema labarai sarki Abdullah dai da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi sun yi watsi da shirin na Trump na tsugunar da Palestinawan Gaza kimanin miliyan 1,900 a kasashe makwabta irin su Jordan da Masar da Amurka ta mallaki yankin
kamar sauraro da aka yi muka kawo karshen shirinmu na wannan safiyar yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya ce ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya taimaka wurin hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam.